À bientôt.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yafo muke rinye tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiya yau Laraba 5 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafiya da su ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba, an kashe mutane wajen goma a wani hari a kasar Sweden. Shugabannin Amurka da China za su tattauna kan harajin ramuwar gayya da suka sa kan kayakin da kasashen juna ke fitarwa. Sannan shugaban wucin gadi Syria Ahmad al-Shara ya gana da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan kan batutuwan tsaro.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya baiwa jami'an tsaron kasar nan da watan Disamba su kawo karshen ta'addanci a kasar.
Matsayi ko irin sa an same shi a lokacin gwamnatocin baya ana ba da wa'adin nan amma yana zuwa ya wuce ba ai komai ba kuma ba a ga saukin ba. Me zai bambanta tsakanin irin wa'adin da ake badawa a baya da wannan na shugaban Bola Ahmed Tinubu?
To sai a biyo mu domin jin karin bayani da kuma amsar wannan tambaya. Muna kuma dauke da karin bayani akan hukuncin babbar kotun jihar Kogi ta tabbatar na koran babban sarkin yanki Ibra. Kamar kowace safiya yau Laraba, yau ma muna tafi da shirin baki mai yan kauya na Murtala Faruk Sanyinna, wanda a yau shirin zai duba batun zargi da aka dade ana yi wa 'yan majalisar dokokin Najeriya na karɓar cin hanci da rashawa akan ayyukansu. To amma yanzu sai a gyara zama a shakacin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane wajen goma aka kashe a wasu harbe-harben da aka yi a wata cibiyar ilimi a yankin tsakiyar kasar Sweden jiya Talata, ciki har da wanda ake zargi da kai harin. Wannan harbin shine hari mafi muni a tarihin kasar. An kashe mutane kimanin goma a yau din nan, abinda babban jami'in 'yan sandan Orebro ya faɗa kenan. Ya ƙara da cewa 'yan sanda ba za su iya bayyana takamaiman adadin waɗanda suka ji raunuka ba saboda yawan su. Bai yi ƙarin bayani ba kan waɗanda suka ji raunukan. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban China Xi Jinping sun shirya yin wata mashahuriyar tattaunawa ta wayar tarho kan harajin ramuwar gayya da suka sa kan kayakin da kasashen juna ke fitarwa. Ƙarin harajin kashi 10% da Trump ya yi kan kayakin China ya fara aiki da tsakar daren ranar Litinin, inda ita kuma China ta yi shelar shirin ramawa da harajin kashi 15% kan gawayin kol da daskarariyar iskar gas da kuma wani harajin kashi 10% kan ɗanyen mai da na'urorin noman zamani da wasu ababen hawa. Ranar Litinin Trump ya jinkirta shirin labta haraji ma wasu manyan abokan cinikayyar Amurka, wato Mexico da Canada, da wata ɗaya bayan da shugabar Mexico Claudia Sheinbaum ta da Prime Minister Canada Justin Trudeau suka amince cewa za su ƙara azama wajen daƙile kwararowar ƙwayar fentanyl zuwa cikin Amurka, inda ta hallaka dubban Amurkawa cikin shekaru da suka gabata. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake jaddada shirinsa na ganin Falasɗinawa masu son komawa Gaza sun ɗan dakata a ƙasashen waje lokacin da ya karɓi baƙuncin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ranar Talata a fadar White House. A tunanina, ya kamata in sun je su tarar da ƙasa ingantacciya sabuwa kyakkyawa, kuma za mu samu mutanen da za su samar da kuɗaɗen ginawa a maida wajen wuri mai kyau ta yadda za a iya zama a kuma ji daɗin zaman, amma da wurin ya zama gida, a cewar Trump, yayin da yake bayanin fifikon samar da fiyayyen muhalli ga mutanen wannan ziri wanda yaƙi ya ɗaiɗaita. Ya ƙara da cewa a halin yanzu ba su da wani zaɓi. Me za su yi? Dole su koma Gaza. To amma wace Gazar? yanzu haka babu wani gini a tsaye a wurin a cewar sa.
To an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan, a yayin da Najeriya ke fama da matsalolin tsaro, shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya baiwa askarawan kasar wa'adin gamawa da ta'addanci a kasar a ƙarshen watan Disamban bana, bayan taron majalisar koli ta tsaro. Wakilinmu a Abuja Umar Faruku Musa ya yi fira da babban ministan tsaro Muhammad Badaru Abubakar domin jin ƙarin bayani.
Kamar yadda nake faɗa kullum, harkar rikincin nan na Najeriya ta rashin tsaro ya dami shugaba Bola Ahmed Tinubu kwarai-kwarai da gaske. Dan mun gama wani mitin da shi, ya samu a gaba ya ce da hafsoshin sojojin gaba ɗaya da mai ba shugaban ƙasa shawara harkokin tsaro, ya ce a gaya masa yaushe wannan rikincin da rashin tsaro na ƙasar nan zai kare ne, lokaci ya yi da abin da ya kamata ya kare. To a nan suka ce masa ya ba su zuwa ƙarshen wannan shekarar da ya fito Ubangiji zai kare ko kuma za a ga canji ga galimi akan harkar matsalar tsaro din. To wannan kuma ya zama kamar abin nan ne ya bayar lalle-lalle zuwa ƙarshen shekarar nan a ga abin nan ya kare ko kuma an dai samu sauƙin da ko ba zai ce an samu.
Amma wannan matsayi ko irinsa an same shi a lokacin gwamnatocin baya, ana ba da wa'adin nan amma yana zuwa ya wuce ba a yi komai ba, kuma ba a ga sauƙin ba. Me zai bambanta tsakanin irin wa'adin da ake badawa a baya da wannan na shugaba Bola Ahmed Tinubu?
To gaskiya duk abin da suke bukata sojojin nan gurgudan iko shugaba ƙasa Bola Ahmed Tinubu yana ba su. Sannan kuma akwai tsarurruka daban-daban na da sojojin suka sa, plans daban-daban da suka sa akan yadda za a sami wannan sauki. Sannan mai ba shugaban ƙasa shawara a harkokin tsaro shi ma a tsaye yake, muna aiki hannu da hannu akan wasu dabarun da ƙarin tsari da za a kawo ƙarshen wannan lamari, kuma za a ci gaba da wannan aiki har sai an kawo ƙarshen wannan lamari. Yanzu Kaduna hanyoyi biyu ko uku da aka bi sun kawo sauki sosai, wanda gwamnati yana ba da haɗin kai sosai na yadda za a sami tsaro. Haka Zamfara da Katsina da Sokoto ko kenan mun zauna da gwamnonin wannan jihohi an tattauna na tsare-tsare, kuma mun gaya musu yadda za a yi da abin da za a bi na yadda za a sami sauƙin wannan lamari har a kawo ƙarshen sa. A yanda muke gani da irin kayayyakin da ake samu na wannan aiki, da kuma su shugabannin tsaron da ake wasu da tabbatarwa da cewa sun gaji da abin nan su ma ya kamata ya kare. To muna ganin cigaba, kuma muna ganin cewa kowa da kasari daga mu ministoci a shi ne ba shugaban ƙasa shawara da su hausoshin sojojin ko a tsaye yake.
A sanarwar da kuka bada ko bayanan da kuka yi, na ga kun ƙara nuna cewa ƴan ta'addan nan gudu suke ta yi yanzu, kuma wasu suna aje makama, wasu suna ba da kabori, wasu suna tuba, wasu suna dai wato neman mafita daga wannan lalura. Shin ya za a yi a tabbatar cewa ba su motsa daga yankunan da suke ta'addan nan zuwa wasu yankunan da a da ba a fuskantar wannan matsala ta tsananin tsaro?
Ba mu muke faɗa wannan ba, mutanen da suke wuraren su suke ganin wannan abubuwan da ake na fitattaka mutanen nan.
Akwai maganar Bello Trujillo da matakin da ake ɗauka na kamo shi ko gamawa da shi?
A sosai kuwa, tun da ai kaga da komandojinsa da yawa an gama da su, kuma a shi kansa kamar yadda kake jin labari a wuraren da ake wannan abun yana da yana kan gudu, kuma na tabbatar sojojin nan za su samu shi.
Babban ministan tsaro a Najeriya kenan Alhaji Badaru Abubakar a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Fatar 'yan ƙasa dai a Najeriya shi ne idan wannan wa'adin ya cika ba tare da an biya bukatar 'yan ƙasa ba, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya canza hafsoshin tsaro na ƙasar tare da kuma gudanar bincike na kwakwaf a kan yawan kuɗaɗen da aka ba su domin samar da tsaro a Najeriya. Umar Faruku Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruku Musa da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan za a iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba jama'an gwamnatin Najeriya sun kaddamar da wani kwamiti na tsara yadda za a ci gaba da gudanar da harkokin lafiya waɗanda a da hukumar raya ƙasashe ta Amurka USAID ke ɗaukar nauyin su biyo bayan janye tallafi na tsawon kwanaki 90 da shugaban Amurka Donald Trump yayi ga ƙasashen wajen. Manufar babban kwamitin ministocin ita ce samar da kuɗin gudanar da muhimman harkokin lafiya. Wani kwararre kan lafiyar al'umma mai suna Ijike Orji ya yaba da yadda Najeriya ke ɗaukar matakan tarar matsalolin da ka taso wanda tun da farko ne aka yi.
What this means is they are going to do a review, situation assessment of what's going on, and that will be.
Yace abinda hakan ke nunawa shine za su yi nazarin al'amarin su tantance abubuwan da ke faruwa yanzu kuma wannan zai ba su damar iya ba ma gwamnati shawarwari. Hukumomin Amurka sun ware kwanaki 90 wato 80 na yin nazari saboda muhimmancin ci gaba da taimakawa a fannin HIV da sauransu a Najeriya. To amma Indio Uwet babban sakataren gamayyar kungiyoyin rajin inganta bangaren lafiya HRSC a takeice ya ce zai yi wuya a iya ci gaba da gudanar da waɗannan harkokin lafiya ba tare da taimakon Amurka ba.
Even when they are releasing the available force on time and stuff, they will not be able to cover all the areas that those force were.
Yace koda sun iya samar da kudaden cikin lokaci ba za su iya daukar nauyin dukkan fannonin da kudaden da ake samu yanzu ke yi ba. Zai dau lokaci watakila shekaru biyu ko ma uku. Shugaban wucin gaji na Syria Ahmed al-Shara ya gana da jiya talata da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan a birnin Ankara inda suka tattauna kan batun inganta haɗin gwiwa a fannin tsaro da kuma yadda za su bullo ma mayakan Kurdawa da ke arewa maso gabashin Syria. Al-Shara ya tafi Turkiya ta jirgin sama daga kasar Saudiya inda ya buƙaci tallafin kuɗi don wato saki gina Syria bayan yakin basasa mai matuƙar barna wanda aka shafe shekaru 13 ana yi. Bayan ya gana da Al-Shara, Erdogan ya ce ina son in bayyana gamsuwa ta kan kwakwaran kudirin da dan uwana wato Ahmad Al-Shara yayi kan batun yaki da ta'addanci.
Gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma dalla yanzu ko bari mu sake komawa ga rahotannin mu inda za mu ji ƙarin bayani akan hukunci da babbar kotun jihar Kogi da ke zama a Lakwaja ta yanke inda ta soke naɗin da gwamnatin da ta gabata ta yi wa Alhaji Ahmad Tijjani a Naje a matsayin Ohinoyi na ƙasar Ibra. To sai dai kuma gwamnan jihar Kogin Ahmed Usman Ododo ya ce zai ɗaukaka ƙara zuwa kotu ta gaba a bisa hukuncin da babbar kotun ta zantar na koren basarakin na ƙasar Ibra. Wakilinmu Ahmed Muhammad Dan Asabe ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Babban kotun jihar Kogi da ke da zamanta a Lakwaja karkashin jagorancin mai shari'a Salihu Umar ne ta zartar da hukuncin inda ta bukaci Alhaji Tijjani Ahmed a Naje da ya daina gabatar da kansa a matsayin Ohinoyi na kasar Ibira. Hukuncin da kotun ta yanke ya biyo bayan karar da wasu mutum uku wato Dauda Adeku Ojiya da Hussein Yusuf da kuma Abdulrahman Suberu suka shigar kotun inda suka nemi kotun ta tsige basarakin na kasar Ibira akan bisa hujjar cewa tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello ne ya nada shi ba tare da ya bi tari da kuma ka'idar nadin sarki ba. Sauran wayanda mutane ukun suka maka kotun sun hada da gwamnan Ahmed Usman Ododo da kuma kwamishinan shari'a Muiz Abdullahi. Babban lauyan Najeriya Barista Lawal Rabbana SN ne ya shigar da karan a madadin mutane ukun da suka shigar da korafi a kotun. Barista Sanusi Ibrahim Sanusi wani lawyer ne dake Lakwaja kuma yayi min karin haske game da hukuncin da kotun ta yanke a yayin da nazanta da shi ta wayar salula.
gaskiya game da ainihin hukuncin da ainihin kotun kogi ta yi a karkashin mai shari'a Salisu Umar na High Court case ta nuna cewa nadin da aka yi ma sarkin Okene Orinoyi na Okene gwamnatin ba ta yi la'akari da wasu ƙa'idodin da ya shafi nadin sarautar gargajiya na wannan ainihin masarautar sarki na Okene ba, saboda ganinta cewa sun da ba bi ka'idodin ba ta rusa wannan nadin da aka yi, kuma ta ba da umarni lallai ainihin a bi wannan ka'idodin wajen nadin sarki na Orinoyi na Okene, ko da yake shi ainihin wanda abun ya shafa kamar shi sarki na Orinoyi yana da iko ainihin ya daukaka kara zuwa ainihin kotun daukar kara a Abuja, ainihin sun ga dama kuma gwamnatin tana iya toto shi kenan. Yanzu za mu bi ka'idar mu yi nadin mu bi ka'idodin da ya kamata in yasu a wajen nada shi, saboda ga suna da zabi biyu da yake gare su, a ko da yake ita a shi kwamitin shari'a na jihar Kogin ya riga ya nuna cewa lallai sun ma ainihin samu umarni ta wajen gwamnati su hanzarta shi daukar kara a kotun koli, saboda haka nan gaba shi ne zai nuna ainihin inda ainihin wayannan matsalolin ko kuma wannan rusa masarautun zai fuskanta.
Da yake mayar da martani a bisa hukuncin da kotun ta yanke, gwamna Ahmed Usman Ododo ya nemi jama'a da su kwantar da hankulansu. Kwamishinan shari'a na jihar Barista Muiz Abdullahi, wanda ya mayar da martani a madadin gwamnan a yayin da yake zanta da manema labarai a Lakwaja, ya ce gwamnan ya umarce shi da ya ɗaukaka kara zuwa kotu na gaba. A ranar Litini 8 ga watan Janairun shekara ta 2024 ne dai tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello ya amince da nadin Alhaji Tijjani Ahmed a Naje a matsayin Orinoyi na kasar Ebira, bayan rasuwan Alhaji Dr. Ado Ibrahim, wanda ya yi wafati a ranar 29 ga watan Oktoban shekara ta 2023, yana da shekaru 94 a duniya. Orinoyi na kasar Ebira, wanda shine shugaban majalisar sarakunan jihar Kogi har ila yau, kuma shine mataimakin shugaban majalisar koli ta addinin musulunci a Najeriya. Ahmed Muhammad Dan Asabe, sashen Hausa na muryar Amurka daga Lakwaja a Najeriya.
Tagada Dan Asabe da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitocin 1625 da kuma 31. Yanzu ku ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jama'a assalamu alaikum. An jima ana zargin 'yan majalisar dokokin Najeriya da ayyukan cin hanci da rashawa, musamman ta hanyar karɓar toshiyar baki domin amincewa da kason da aka baiwa ma'aikatu da hukumomin gwamnati a kasafin kuɗin ƙasar. A cikin watan Disamban shekarar nan da ta gabata ta 2024, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da kudirin kasafin kuɗin wannan shekara ga haɗakar majalisar wakilai da ta dattawa, kuma tuni da shugabannin ma'aikatu da hukumomin gwamnati suka so mabayyana a gaban kwamitocin majalisun daban-daban domin ba da bahasin kariya ga bukatar kudaden da aka ware musu a gundarin kasafin kuɗin. Kuma kamar a can baya a wannan karon ma wasu rahotanni ne ke kunno kai na irin wannan badakala ta neman ihsani domin amincewa da kason ma'aikatu da hukumomin. Wata jaridar yanar gizo Premium Times ta bankaɗo wata badakala irin wannan da ta shafi jami'o'in gwamnati na ƙasar, inda ake zargin kwamitocin majalisar dokokin da neman kowane shugaban jami'a ya ba da toshiyar baki ta kuɗi naira miliyan 8 kafin a amince da kasonsu a kasafin kuɗin. Miliyan 4 na kwamitin majalisar wakilai, miliyan 4 na kwamitin majalisar dattawa. Duk da yake ana zargin da dama daga cikin shugabannin jami'o'in da cika wannan ka'idar, da akwai wasu kalilan da suka yi kokarin bijirewa wannan bukata, waɗanda kuma ake zargin ana kokarin sanya kafar wando ɗaya da su ta hanyoyi daban-daban. To akan waɗannan zarge-zargen ne na tattauna da shugaban kwamitin majalisar wakilai kan ilimin jami'a Abubakar Hassan Fulata a nan Washington DC. Sai ku biyo mu a cikin shirin. Maganar samar da kuɗi kuɗaɗe to amma ana ganin cewa ku kuna ɗaya daga cikin wanda ake zargin ayyukan cin hanci da rashawa musamman wurin amincewa da kasafin kuɗin da jami'o'i suke gabatarwa a garin majalisa.
To wannan zancen banza ne wato kowane shekara mu a tsarinmu na Najeriya shugaban ƙasa da kansa shi yake kawowa kasafin kuɗi.
Amma kamin shugaban kasa ya kai ka iya tunawa da ma'aikatu da hukumomi su za su su bada su bayar ga
tsaya mana ai mu envelope system ban sai da envelope system da abin nan ba envelope system ake kowace ma'aikata za a ware kudaden ta amma da ƙarshe shugaban kasa shi zai kammala komai da kuma zai hade yazo ya gabatar a gaban majalisa.
To amma ai in ya gabatar za ku kira kuma shugabannin waɗannan hukumomin ɗaya bayan ɗaya amma ba su suka
idan aka gabatar to za mu kira ministoci tukuna.
Na'am.
Ministoci za su zo su kare muradun ma'aikatansu. Daga nan kuma duk wani shugaba ka'ida ne doka ce ba zai yiwu ba a ce a kawo kasafin kuɗinka. Kai da kake da ruwa da tsaki kake shugabancin wannan ma'aikata a kira ka kuma ka ƙi zuwa. Saboda idan ka zo bayani biyu za ka yi kuɗin da aka baka na baraya ka kashe shi. Ya yi daidai bara alal misali ka nemi ka sayi mota goma. Bana ma ka zo da bukatar ka sayi mota goma. Me ya faru da mota goma da aka baka na bara? Mota za ta mutu a cikin shekara ɗaya ne? Irin tambayoyin da muke yi kenan. Ya aka yi gabatar da abin nan? Wani ya bada amsa gamsashe, wani kuma ya kasa bada amsa. Saboda haka hujjar da za a baka kuɗi na wannan shekara ya danganta gare ka yadda kai amfani da kuɗin da aka baka rana. Ani bayan ma'aikatar ilimi ministocin guda biyu da nake da suna ma'aikatar ilimi ina da shugabannin jami'o'i fiye da kusan 70 ina da sauran kuma akwai inter-university centers akwai sauran dai ma'aikatar da National Library da gaba da National University Commission. Now kowa ya zo amma akwai mutum uku shugabanni guda uku da suka ƙi zuwa.
To
suka ƙi zuwa aka tambaye su me yasa kawai sai daga abin da kawai zan ce ai sun ce ai ba sun ƙi zuwa ne saboda an tambaye su kuɗi mutum ba bai zo ba ya bada ba'asi saboda kuma a ka'ida kuma duk wanda bai zo ya gabatar da ya kare muradun ma'aikatarsa ba ba za a yi ba za a yi wannan kasan kuɗin ba.
Kai to kamar yadda ka faɗa akwai binciken da aka gudanar wanda ya nuna cewa kamar ɗan majalisar dokoki kuna neman hukumomi da ma'aikatu kuɗaɗe domin ku amince da kuɗin da suka nema a kasafin kuɗi. Ina baka misali yanzu a kai kwamitin da kake shugabanta ana zargin kun nemi jami'o'i ta biya ko kuma kowane shugaban jami'a ya biya kuɗi naira miliyan 8 miliyan 4 ga majalisar wakilai kwamitin majalisar wakilai da kuma wasu miliyan 4 ga majalisar kwamitin dattawa ta yadda za ku amince da kasafin kuɗin su.
To mu kowa sun bada din.
Eh to ana ganin cewa waɗannan da kuke kokarin faɗa da su kamar waɗanda suka dan so su dan kirjiya ne wasu baya ba amma an ce da yawa kamar sun
so. Kai ba su bazo ba eh mutum bai mazo ba.
A to bai zo ba saboda wata kila yana tsoro tunda ai ba na aka nemi kuɗin ba
ne kamar ai zuwan ya zama dole. Zuwa ya zama dole ko mutum yana so ko baya so sai ya zo ya gabatar da bayani ya ka kashe wancan kuɗi. Akwai bayanai wanda na zaga duk jami'o'i na Najeriya banda guda ɗaya. Tugusau naji ko ina na duba takardunsu kuma akwai bayanai na fallasa akan yadda suka bayar da wasu yawancin su suna da kirki sun yi abin da ya kamata amma akwai yawanci akwai kuma da yawa kuma wanda kudaden da suke hannun nasu ba a gudanar da su a daidai ba.
Bincike ya nuna cewa irin waɗannan duka kamar yadda ka faɗa akwai su din amma idan watakila bisa zargin da ake idan yan majalisar suka nemi kuɗin ba a mutum ya ɗanyi turjiya to nan ne fa za a bijiro masa da waɗannan barakalolin ko kuma a mai ƙoƙarin haɗa shi da hukumomin yaƙi da cin hanci.
Don mai mamata zai tsaye ya bada shi wanda yake son abin da mai shi bai gaskiya ba idan ya zo kuma ina zargi
to wani rabon
shi bai gaskiya ba ina zargi ana yi masa
yawa yanzu rashin gaskiya da shi ya ba yan majalisa dama su
ba hujja bane ba hujja bane ba wanda ya nemi kuɗi halin wani in mutum ya da shi ya fito da shi ya fito da hujja
akwai wani
ba akwai ka zo ka shiga gidan abin nan ka je gidan da jarida ka yi rubutun iska na fatanci ba an zo ka zo ka yi bayani mana ka ƙi zuwa ka yi bayani an je makaranta ka gudu dan mai za ka gudu to kuɗi na gwamnati ne an baka ka je an je makaranta ka gudu.
akwai wani taro da aka zargi cewa ka shugabanta ko kuma ka shirye a ranar 16 ga watan Janairu wanda watakila ya tattaro hancin wasu shugabannin jami'o'i inda anan ne ma aka fara shirye cewa ga abin da za su biya
taro
ma an ce kai ne ka shugabanci taro
kwarai da gaske ba a 16 da ranar 15 aka yi wannan kaga ƙarya da farko kenan a ranar 15 nayi
to watakila ne nayi kuskure
a rubutu a kakan da daga rubutun da aka yi ne ran 15 ga wata aka yi kuma taron nan kowa ya zo banda mutum uku da ne ambata maka shugaban jami'ar Lagos shugaban makaranta jami'a ta Gusau da shugaban jami'a ta soja ta biyu kowa ya zo kuma duk zaman da nayi gaba daya an yi recording nasa an dauke shi a video duk gaba
daya amma ana cewa committee ka yayi suna sosai wurin hana yan jarida shiga a lokacin da kuke
gudanar da taron saboda ai duk gaba daya ba ma wannan zaman tun daga farkon sa idan da aka kira NGA Nigerian Television Authority za su baka bidiyon wannan zama gaba daya tun daga farkon sa
to me yasa sai NGA kai
har kanshe ba NGA ne duk yan jarida ai ba mun rufe kofa ba ai kofa abu da take ko magana da muka ba a cikin suru bane ba a rufe kofa ba kowa zai yi shigowa kuma ya fita taro kuma na gama shine karfe 2 an ce har tun karfe 3 ba an ce ba mu fara ba taro kafin ma karfe 2 na gama shi kuma zori abu da yake kuma duk abin da fada an yi recording nasa duk abin da muka yi an yi recording nasa a video a NTV
to in na fahimce kake nan ba ku nemi waɗannan kuɗin
zancen banza zancen wofi daga mutanen daga bakin banza
shi wannan shugaban ita jami'ar ta tarayya ta Gusau wanda ake kira Mu'azu Gusau da ka ambata Mu'azu Abdullahi Gusau ka ce ga takunta kan da kuke yi amma
ba takunta
ke ya nuna cewa kuma shi ya turja ne ba kuma wannan karon ne ya fara turja ba dama kun yi tsammanin zai yi turjiyar shi yasa har kuka ci kokarin shishi ta shiga hukumar
da farko ma tukuna na ga maka mun je gaba ɗaya oversight mun je ka'ida aikin mu ne mu ziyarci kowace jami'a mu duba takardun su kuɗaɗen da aka ba su na bara ya suka yi amfani da su
ka ce ba ku je Gusau ba
shi Gusau an sa mun je muna ga in kin tsaya waye
amma ba ku je din ba
ta ai ba sai amma na ba sai kai zika abin su kuma ba abin nan ba ai sai mun rubuta shugaba ya amince da mu zo rana kaza eh mun ai da ku zo idan mun zo wa za mu gani
ba ya tattaunawar kenan ba amma ku biyo mu a cikin shirin a mako mai zuwa domin jin ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu na yau dan majalisar wakilan Najeriya kuma shugaban kwamitin ilimin jami'a na majalisar Abubakar Hassan Fulata sai dadi Balawaye da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC
to madalla da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
to a takaicen mutane wajen 10 aka kashe a wasu harbe-harben da aka yi a wata cibiyar ilimi a yankin tsakiyar kasar Sweden jiya Talata ciki har da wanda ake zargi da kai harin wannan harbin shine hari mafi muni a tarihin kasar Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban China Xi Jinping sun shirya yin wata mashahuriyar tattaunawa ta wayar tarho kan harajin ramuwar gayya da suka sa kan kayayyakin da kasashen juna ke fitarwa karin harajin kashi 10 cikin 100 da Trump yayi kan kayayyakin China ya fara aiki da tsakar daren ranar Litini inda ita kuma China ta yi shelar shirin ramawa da harajin kashi 15 cikin 100 kan gawayin kol da daskarariyar iskar gas da kuma wani harajin na kashi 10 cikin 100 kan danyen mai da na'urorin noman zamani da sauran ababen hawa Shugaban Amurka Donald Trump ya sake jaddada shirinsa na ganin Palestinawa masu son komawa Gaza sun dan dakata a kasashen waje lokacin da ya karbi bakuncin Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu jiya Talata a fadar White House. Tunani na ya kamata in sun je su tarar da kasa ingantacciya sabuwa kyakkyawa kuma za mu samu mutanen da za su samar da kudaden gidawa a maida wajen wuri mai kyau da yadda zai zama wurin zaman mutane a cewar Trump.
To ga da Ibrahim masu sauraro da haka ne muka kawo karshen wannan shiri, amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga ministan harkokin cikin gida na kasar Ghana kuma dan majalisar mazabar Asuwasi Honorable Muhammad Muntaka Mubarak da iyalansa na rasuwar mahaifiyarsu wadda aka fi sani da Hajiya Babali. To sai kuma ta'aziyya ga iyalan gidan Sisi wato gidan Wangarawa a Yalwa kuma suke nan na rasuwar dan uwansu Malam Zaid wanda Allah ya masa rasuwa a wannan mako. To Allah ya ji kansu baki daya, kyautata makomansu kuma ya kyautata karshen mu. Ta'aziyya ta musamman zuwa ga Malam Iliyasu wato Shehu Iliyasu kenan dake nan kuma Siyalwa da kuma dan uwansa wato Habibu dake birnin New York. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi da ya bada umurni da ma injiniya mu na wannan dare Jim Cook, baba ya ko makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya.